This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin jin rigamar shirin na yau 20 ga watan Janairu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Bangarorin da ke gwabzawa da juna a kasar Libya sun amince su kafa gwamnatin haɗaka. Jiya Talata, kotun kolin Amurka ta bada sanarwar cewa za ta saurari karar kalubalantar shugaba Obama na kare bakin haure sama da miliyan 4 waɗanda ake shirin ta sakiyar su. Sannan mai magana a madadin ƴan mashabar Shi'a a Najeriya ya ce babu su ba kwamitin binciken da gwamnati ta kafa, muddin dai ba a saki shugabansu da aka kama ba.
To kanin labarin kenan. Yayin da hukumomi ke ci gaba da tsare shugaban kungiyar ƴan Shi'a, maabotansa na ganin an sabawa ka'ida.
Akwai ka'idan cewa in an kama mutum cikin awa 24 akai shi kotu a ga ya masa laifinsa, ba ai wannan ba. Akwai ka'idan cewa lauyan ka zai iya ganin su, kuma na da lauya, ba wannan din bai faru ba.
To sai dai mazauna garin Zaria sun ce matakin da gwamnati ta dauka yayi daidai, bisa dalilan cewa
za ka ga ba sa bin duk wani irin doka ta ƙasa. Idan ma suna wata tafiya nasu ko wani abu zanga-zanga ko muzahara da suke kiransa, za ka ga ba sa rike tutar Najeriya. Tutar wata ƙasa ta Iran suke rike, wanda ke nuni tuntuni ya kamar gwamnati su gane cewa waɗannan mutane fa ba sa tare da ku.
Muna kuma da ƙarin bayani kan ziyarar aiki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai daular Larabawa. Sahaba Imam Aliyu zai shigo da shirin demokradiyya a yau, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Bangarorin da ke gwabzawa da juna a kasar Libya sun amince su kafa gwamnatin haɗaka da zumar kawo ƙarshen faɗa da ruɗamin da suka dabaibaye kasar tun bayan hanɓare shugaba Muammar Gaddafi mai tasiri a shekara ta 2011. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta shiga tsakani aka cimma wannan jituwar a wata babbar tattaunawa a Tunis, babban birnin kasar Tunisiya. To amma har yanzu ba a tabbatar ko wannan jituwar za ta samu goyon baya mai yawan da zai kai ga kawo ƙarshen zub da jini a Libyar ba. Ba a ji martanin majalisun dokokin ƙasar biyu kishiyoyin juna da na gwamnatin da ƙasa ke goyon baya, wadda ke gudanar da harkokinta a wajen Tabruk na gabashin Libya, da kuma wadda masu kaifin kishin Islama ke goyon baya, wadda ke Trablus, babban birnin ƙasar ba. Shugabar sashin harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai Federica Mogherini ta yi kiran da a assasa gwamnatin ta haɗin kai ba tare da ɓata lokaci ba.
Jiya Talata, kotun kolin Amurka ta ba da sanarwar cewa za ta saurari ƙarar kalubalantar shirin shugaban Amurka Barack Obama na kare bakin haure sama da miliyan 4 waɗanda ake shirin ta sakiyar su. Manufar shugaba Obama ita ce dakatar da korar iyayen yaran da aka haifa a Amurka da kuma masu takardar izinin zama na dindindin. Yanke shawarar sauraron ƙarar da kotun ta yi zai yi tasiri kan zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 da kuma abin da shugaban ƙasar zai gadar, tunda wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ya gaban kansa wajen aiwatarwa da amfani da ikonsa na zartaswa ba tare da amincewar Majalisar Tarayya ba.
Mai magana a madadin ƴan mashabar Shi'a a Najeriya ya ce babu su ba kwamitin binciken da gwamnati ta kafa, muddin dai ba a saki shugabansu da aka kama ba. Ɗaruruwan mutane ne dai aka halaka a birnin Zazzauna a arewacin Najeriya a watan jiya, bayan da faɗa ya gaure tsakanin ƙungiyar yaɗa Islama a Najeriya, kamar yadda take kiran kanta, da kuma sojojin Najeriya, bayan da masu zanga-zanga na ƙungiyar ta ƴan Shi'a suka tare hanyar tawagar hafsan sojin ƙasa na Najeriya Janar Tukur Burutai. Hukumar sojin Najeriya ta ce tsare hanyar wani yunkuri ne na hallaka burutai, kuma sojojin kare kansu kawai suka yi. To amma kungiyar ta ƴan Shi'a ta ce sojoji sun yi tafaroto ƴan kungiyar har da dadewa bayan janar ɗin ya ma bar wurin, wanda ya kai ga rushe musu masallaci da kuma raunatawa da kama shugabansu Sheikh Ibrahim Elzazzaki.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tsohon sojan ruwan Amurka Amir Hikmati ya ce yana jin yayi matukar sa'a da ya samu kubuta bayan sakin sa daga kurkukun Iran a wata musayar fasloli tsakanin Amurka da Iran. Ya kara da cewa yayi farin ciki da irin goyen bayan da kowa da kowa ya nuna masa ciki har da shugaban Amurka da kuma majalisar tarayya. Ta kai ga har na sallamar cewa zan shafe shekaru 10 a kurkuku don haka wannan ya zo mani ba zata. Kuma ji nake amma yi mani ta goma shi ganin yadda gwamnatin kasata ta jajirce wajen taimako na da sauran Amurkawa, in ji shi. Hikmati ba Amurke dan asalin kasar Iran, an kama shi ne a shekara ta 2011 bisa zargin leken asiri yayin da ya je duban kakarsa. Ya baro Iran ne bayan da aka sake shi ranar Lahadi da shi da wakilin jaridar Washington Post Jason Rezan da kuma Pastor Said Abedeni.
Kungiyar agaji ta likitoci ta ƙasa da ƙasa, Doctors Without Borders a turance, ta yi tirda matakan jan kunne da ƙasashen Turai suka ɗauka a shekara ta 2015, waɗanda suka ce sun janyo bala'in gaske kuma sun jefa rayukan masu neman mafaka cikin haɗari, sun kuma buɗe harka ma 'yan fasakobrin jama'a. Rahoton ta mai suna Hanyar zuwa Turai mai cike da haɗari, wanda ta fitar jiya Talata, kungiyar ta ce kafa shingaye masu kaifi da yawan canza tsare-tsaren rajista da rashin tarba ta mutunci a Italiya da Girka ga 'yan gudun hijirar sun dada lalata al'amari ga mutane sama da miliyan ɗaya. Ta ce yawancin bakin hauren suna ƙoƙarin guje ma yaƙi ne da gallazawa da talauci ta wajen ƙetare teku mai haɗarin gaske. Rahoton ya ce a zahirin gaske matakan na ƙiyayya da ƙyamar bakin haure sun dada matsalolin fasakobrin bakin haure ne kawai, tare kuma da kore mutane zuwa hanyoyi masu matukar hadari.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai tafi Turai da Gabas ta Tsakiya da kuma Asiya don tattaunawa kan batutuwan da suka hada da na kokarin da ake yi na kawo kwanciyar hankali a siyasance a Siriya da kuma gwajin nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan. Kerry zai fara yada zagone yau Laraba a Switzerland, inda ake sa ran shugabannin kasashe sama da 40 za su halarci babban taron tattalin arziki na duniya. Mataimakin shugaban kasa Joe Biden da sakataren tsaro Ash Carter su ma za su halarci wannan taro na shekara-shekara, inda gwamnatoci da jagororin kamfanonin duniya ke tozali. Wannan babban jami'in ma'aikata harkokin wajen Amurka ya ce batutuwan tattalin arziki hudu da Kerry zai mai da hankali a kai su ne muhimmancin takile cin hanci da rashawa, kawar da dumamar yanayi da fadada cuɗanya yanar intanet da kuma batun muhalli. Labaran duniya kenan, kuka saurara. To bari mu faro takon da batun ziyarar aiki da ta kwanaki uku da a daular Larabawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kammala jiya, wanda fadar shugaban kasa ta bayyana cewa haƙa ta cima ruwa. Garba Shehu shine kakakin shugaba Muhammadu Buhari, ya kuma bayyana wakilin mu Umar Faruk Musa muhimman batutuwa da aka tattauna a kai da kuma matsayin da aka cimma a wannan ziyarar.
An tattauna akan abubuwa da yawa, musamman kamar maganin harkar tsaro, wanda yake shugaba Muhammadu Buhari bai yi nauyin bakin neman taimako na wannan kasa wadda take da arziki a duniya don taimakawa yaki da ake da ta'addanci da kuma a taimakama jama'a da su galabaita akan wannan yaki. Kuma an samu gagarumin nasara a wannan, saboda ita gwamnatin wannan kasar haɗaɗɗiyar daular Laraba abin da cewa za su ba da gudunmawa wajen yaki da ta'addanci a Najeriya, sun ce za su tura da tawaga na manyan ma'aikatansu su je su shiga sassan nan na arewa maso gabas na Najeriya, inda aka raba mutane da muhallinsu, aka rusa musu masallatai da cocicincinsu da gadoji da asibitoci da makarantu, su ga irin me mutane suke so a yi musu.
Baka ganin cewa marmakon tallafawa ko sake tsugunar da wa'anda wannan masifa ta shafa, abin da ya fi zama na gaggawa ga Najeriya shine gama yakin nan da ƴan kungiyar Boko Haram musamman bangaren Sarika Nokin da suke yi tunda ba sa yin fito na fito yanzu?
Eh to ai shine aka magana dama ai bice yakin nan koda an gama shi ai tsugune bata kare ba ga waɗanda misali shugaba Muhammadu Buhari yana magana akwai mutum ya fi miliyan 2 wanda bai da muhalli yawancin su mata ne da yara kuma kashi 70% na cikin miliyan 2 nan mata ne da yara sannan kashi 70% na wannan kashi 70 din yara ne wanda ba su san muhallin su ba ba su san ma iyayen su ba saboda haka ana buƙatar gagarumin taimako ciyarwa sai ka gina muhalli da sauransu sannan kai maganan irin ci gaba da aka samu an sa hannu akan yarjejeniya da yawa musamman guda 6 da aka yi wadda a cikin su akwai wadda ta bada damar wato Najeriya ta biyo haƙƙinta na kuɗaɗe da aka sace a Najeriya yanzu akwai yarjejeniya cewa idan har muka nuna mallakin mu ne gwamnatin kasar Dubai za ta iya taimaka mana a dawo da su za a iya daukan prisoner daga nan a kama idan ana neman su a musu shari'a a Najeriya wato dai da ake ganin kamar Dubai ta zama wato lahirar ɗan bashi da ake cewa yanzu an canja wannan da wannan yarjejeniya yanzu ba za ka yi gudun doka a Najeriya ka taho Dubai ka ce ka tsira ba
wato kana nufin akwai bayanai da ke nuna cewar akwai ɗansu kusoshi ƴan Najeriya da suka aje dukiyar zamba ta sata a ƙasar Dubai
ai wannan ba wai abu ne boyayye ba tunda yau duk ɗan Najeriya yana sanar da wasu shari'o'i da aka yi a nan baya ba na so na kawo maganan kamar misalin gwamnan Edo na da amma akwai wata muhimmiyar wato ma'aikaciyar banki wadda aka taɓa yi hukunci har aka ɗaure ta a Najeriya wanda yake an san irin abin da aka kwashe din yawanci Dubai aka kawo aka zuba jari aka sai gidaje da sauransu a ciki irin wannan abubuwa ina ganin su hukumomin Najeriya ai watakila akwai ana hange irin su da yawa
Garba Shehu kakakin shugaba Muhammadu Buhari a hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa babban hafsan rundunar sojan Najeriya ya bayyana gaban kwamitin hukumar kare haƙƙin bil'adama domin ba da bahasi kan hatsaniya da aka samu tsakanin su da 'yan shiya a garin Zaria jihar Kaduna ranar 15 ga watan Disamba wakilin mu Nasiru Adamu Ilkaya ya halarci zaman ga kuma rahoton da ya hada mana
the circumstances that led to
Dalilan da suka sanya aka sai ranar 12 ga watan Disambar bara a fili suke dan jami'an sojoji duk suna nan.
I was in the convoy. It was my convoy. The convoy of the chief of army staff.
Ina cikin kombar motoci na babban hafsan rundunar sojan ƙasar Najeriya. Na baro dutse da safiyar ranar dan isa faretin yayi hafsoshin soja rukuni na 73 inda da muka shigo Zaria sai muka samu an tare mana hanya. Babban hafsan rundunar sojan ƙasar Najeriya Laftanar Janar Tukur Yusuf Buratai ke magana a yayin bada bahasin rundunar kan arangamar jami'ansa da 'yan shi'a a Zaria a gaban kwamitin sauraron bayanai na hukumar kare haƙoƙin bani Adama na Najeriya. Mun zo nan ne saboda mu masu mutunta haƙoƙin 'yan Adam ne, mukan sai da rayuwarmu saboda kare rayuwar sauran al'umma. Ba fa yadda za a yi haka kurum mu ɗau makamai mu farwa mutanen da muke kare rayuwarsu. Kuma ku duba tarihin yakin basasar Najeriya yadda sojoji suka sai da rayukansu domin tabbatar da haɗin kan Najeriya. Aikin mu kullun, inji Janar Buratai, shine kare ɗayauci da 'yancin 'yan Najeriya. Bangaren ɗalibai na ƙungiyar 'yan shi'a ko 'yan uwa musulmi sun kai ƙorafinsu daidai lokacin da sojojin suka zo, da hakan yasa dole ɗaliban suka ja da baya don kaucewa samun wani akasin. A labarin da na samu an ware ranar Laraban nan ta zama ranar kai kokin 'yan shi'a. Amma ɗaliban suka yi gaba da nuna cikin waɗanda suka rasa rayukansu a Husainiya Zaria da gidan Sheikh Elzazzaki a Gellesu akwai kimanin ɗalibai 'yan shi'a 30. Ga ɗaya daga ɗaliban Saminu Azare wanda ya ce kwanansa ne a gaba ranar da aka samu arangamar da nuna har yanzu akwai tsama tsakaninsu da sojoji.
Wannan yana nufin cewa ba su so mu bayyana irin koken ɓarnar da suka yi mana. Idan kai kana da gaskiya abokin ƙorafinka ya zo zai kawo ƙorafi, me za ka hana shi ya kawo ƙorafi?
A gefe guda babban na hannun daman Sheikh Elzazzaki wato Malam Yakubu Yahaya ya ce ya zama wajibi a sako malamin nasu ba tare da gindaya wani sharadi ba.
Akwai ka'idan cewa in an kama mutum cikin awa 24 akai shi kotu a gaya masa laifinsa, ba a yi wannan ba. Akwai ka'idan cewa lauyan ka zai iya ganin su, kuma na da lauya, wannan din bai faru ba. To kaga wannan ya zama mana matsala mai girman gaske, saboda ta sa muka shiga tsoro da firgici dangane da shi rayuwar malam da lafiyarsa da iyalin.
Malaman Ahlus Sunna irin su Sheikh Salihu Yakub na masallacin Al-Manar Kaduna na ganin matakin da sojojin suka dauka shine mafi a'ala. Yana mai cewa su ƴan Shi'a ba sa son mutunta dokokin Najeriya.
Za ka ga ba sa bin duk wani irin doka ta ƙasa idan ma suna wata tafiya nasu ko wani abu zanga-zanga ko muzahara da suke kiransa za ka ga ba sa rike tutar Najeriya. Tutar wata ƙasa ta Iran suke rikewa wanda ke nuni tuntuni ya kamar gwamnati su gane cewa ɗan mutane fa ba sa tare da ku. Suna bin wata ƙasa daga waje ne ita take ba su umurni.
Kwamitin Kare Haƙoƙin Bani Adama ɗaya ne daga kwamitoci da dama da ke duba wannan akasin da jama'a ke fatar korar fitinar za ta lafa. Dan mai da dukkan hankula ga Boko Haram. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka yake a wani bangaren kuma rundunar tsaron Najeriya ta bayyana cewa za ta shiga kafar wando ɗaya da masu tada ƙayar baya da ke neman mai da hannun agogo baya a yankin Niger Delta. Wakilin mu Hassan Maina Kaina na ɗauki da ƙarin bayani.
Cikin wata sanarwa da rundunar sojojin Najeriya ta fitar, ta ce a halin da ake ciki tunemi a ƙarruwa da na ƙasa suka yi wa yankin ƙofar rago da nufin zaƙulo tsagerun da suka fasa bututun man a yankin na Niger Delta, kamar yadda daraktan watsa labarai na hedkwatar tsaron Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar ke shaida min.
Wani suna abu kowaye su kowaye shi kuma tabbatar da jama'a cewa za a aminka masu a hukunta su kamar yadda tsarin aminkin Najeriya ta nuna. Wasu ɗan tsari ne ke son mai da annabawa.
General Abubakar ya ce rundunar sojojin Najeriya na kallon tsagerun na Niger Delta a matsayin 'yan ta'adda kuma za su ɗanɗana kudarsu.
Abin da suke ta'addanci ne ba za mu bar su ba, muna nan muna bincike, muna nan muna shiga sosai a cikin ƙauyuka domin mu tabbatar cewa mun kare dukkan wani dukiyar gwamnati ko ta mai ne ko ba ta mai ba. Ba ainihin kare waɗanda ba ruwansu da wannan al'amari ko nan da kuke wakana.
Su dai tsagerun na Niger Delta a 'yan kwanakin nan sun dawo da mummunan ɗabi'arsu na farfasa bututun mai da masana ke cewar iwa tattalin arziki zagon ƙasa ne. Fadar shugaban ƙasa ma dai ta ce mayakan Najeriya za su tunkari matsalar ta Niger Delta kwatankwacin yadda aka tunkari na 'yan Boko Haram a daidai lokacin da Dakaru ke ƙara nausawa wannan yanki. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 12:17 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin mahukunta jamhuriyar Nijar sun garkame ƴan hamayya, wannan bai ta da kullin siyasa ne ko dai akwai laifi da suka yi. Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau saura wata ɗaya ce kamin al'ummar jamhuriyar Nijar su jefa ƙuri'a babban zaben ƙasar inda za su zaɓi shugaban ƙasa da wakilan majalisar dokoki. To amma kamin a kai ga haka mahukuntan ƙasar sun kame ƴan hamayya musamman wasu daga jam'iyyar Modern Falumana, jam'iyyar da aka ce da ƙawancenta ne aka kafa wannan gwamnati ta Muhammadu Yusuf, kamin a ɓata kuma kowa ya kama gabansa. To me ƴan hamayya da ba a kama ba suke cewa kan wannan kame-kamen? Ga shimfiɗar da Suleiman Muni Barma ya haɗa mana.
A cewar wasu ganau a washegarin yunkurin juyin mulkin da gwamnatin Nijar ta ba da sanarwar murƙushewa a watan Disamban 2015 ne, wasu jami'ai sanye da farin kaya suka rinka bi gida-gida suna kama wasu kusoshin jam'iyyun adawa na maraɗi da tawa da talaberi da yamai, waɗanda daga bisani makusantansu suka gano cewa su 16 ne ke tsare a ma'aikatar samar da bayanan sirri DJDSA da ke ƙarƙashin ikon fadar shugaban ƙasa. Bisa la'akari da matsayin waɗannan 'yan siyasa a yankunan da suke jagorancin jam'iyyunsu, ɗan majalisar dokokin ƙasa Tijjani Abdulkadiri ya danganta wannan kame da wani yunkurin cimma gurin siyasa da gwamnatin Isu Muhammadu ta sa gaba a wannan lokaci na shirye-shiryen zaɓe.
Wannan cafke-cafke ya zo cikin lokaci na gwagwarmayar ta siyasa. Alisani Bala kowa sani shi ne ginshiƙinmu na MNLD a Ashan Maraɗi. Alhaji Muhammad Isa na Lumana shi ma ɗan Maraɗi ne. Maraɗi jiha ce wadda wanga gwamnati yana ganin cewa za a yi faɗuwa cikin wannan jiha. Kenan wace hanya za a yi bi na karya adawa a cikin wannan jiha?
Rashin samun ganawa da waɗannan 'yan siyasa ya matuƙar harzuka lauyoyin da ke kare su, saboda haka suka samu goyon bayan ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa Ordre des Avocats du Niger, wacce ta yi kiran yajin aikin wuni ɗaya a ranar Litinin 11 ga watan na Janairu. Maitre Dauda Sauna shi ne shugaban ƙungiyar lauyoyi a ƙasar Niger.
Ba su da hujja da za su kama mutum su rike shi a wajensu. Kun gane, in soja ne akwai tribunal militaire, in horar wuzala akwai jurisdiction ordinaire. Ba daidai ne ba a kama mutane a kai su can wurin presidansa DGDSE, paske service kin presidansa ne, donc wannan service bai da inci ya kama mutane yin shari'a.
Wannan yunkuri na lauyoyi ya zo da wani sakamakon da za a iya kwatanta da cewa alama ce ta ci gaba a shirin gabatar da waɗannan mutane gaban kotu, idan aka lura da yadda ministan tsaron ƙasa Karija Muhammadu a ganawarsa da 'yan jarida a ranar 13 ga watan nan na Janairu ya ce baya ga sojojin da suka kama bisa zargin yunkurin juyin mulki, akwai wasu fararen hula su kimanin 10 da ma'aikatar DJDSA ta miƙa su a hannun rundunar tsaro ta jandarma. Kafin nan damuwa na ƙara ƙaruwa a zukatan yallan waɗanda abin ya shafa.
Sunana Zainabu Isa.
Akwai mai gidanki cikin waɗanda haka?
Umaru Dogari. Sun bar mu ga mu da iya, ga mu da sharji na gida, ga mu da neman abinci. Yaro in solani biyar yake sha, yanzu solani guda yake sha. Gobe ya ci, jibi bai macin abinci, saboda babu uba an hana su ga ubansu.
Ko an kama su, su kwantar da hankulansu su da a can kami, mu da an nan waje kahin a kakkama kuma waɗansu mun yi aikinmu.
Domin ƙara fahimtar yadda 'yan ƙasar da wasu masu fashin baki a Nijar suke kallon kamun 'yan hamayen, mun tuntuɓi Masa'udu Ibrahim mai fashin baki kuma tambayar da na fara masa kenan.
Waton lamarin abin da yake faruwa, waɗannan mutane da aka tafke ana tuhumarsu ne da aikata waɗansu miyagun laifuka a wato wannan lokaci.
Ba ka ganin cewa an kama su kusan dab da zaɓe, waɗansu suna iya zargin cewa ko kuma zargi da dama su 'yan hamayya suka jima suna yi cewa ana musu bita da kullir siyasa ne, ba a dai ƙoƙari ne a karya ƙarfin su 'yan hamayya?
Ni dai abin da na yi gudu cikin zargin da ake musu babu kamar wato rinƙuyen dagula zaɓukan da za a yi. To kaga kuwa a wannan lokaci duk wanda yake da waɗansu 'yan take-taken da zai hana ruwa gudu game da zaɓukan da za a yi a ƙasar nan, yana da kyawu a ce hukumomi sun ɗaukar masa mataki domin taka masa birki.
To amma ganin cewa waɗannan mutane dama can suna tare da gwamnati, kuma tun baya can ba a zarge su da waɗannan abubuwa ba sai lokacin da suka haɗa ƙarfi wuri guda, ba ka ganin cewa akwai wannan zargi da su 'yan hamayya suke yi watakila da gaskiya ciki, cewa dai ana ganin kamar sun yi ƙarfi ne, gwamnati tana ƙoƙari ta yi amfani da ƙarfin hukuma don ta hana su a samun nasara a zaɓe?
Rashin fahimta ta faru a tsakanin su wa'innan wanda yake suna ƙawance a da wannan rashin fahimta ta faru, to shikenan sai wanda suka ƙaurace wa ƙawancen suka koma cikin adawa, sai suka ce to za mun fita daga cikin ikon da kai shugaba Muhammadu Isu kake, to kuma sai mun ga yadda za ka yin kayan iko. Tun da ma sun yi rinƙuyi a wancan lokacin wato su samu rinjaye a majalisar dokoki tare da haɗin gwiwar waɗansu ƙungiyoyin waɗansu jam'iyyun siyasa da 'yan majalisar dokoki a majalisar dokoki. Kaga kuwa idan da an abuka cikin wannan lamari da wato ikon na shi shugaba Muhammadu Isu zai fuskanci tarnaƙi na musamman wanda ba za a ji daɗinsa ba a farkin demokarasiya.
To in haka ne ai, baka ganin cewa suna watakila suna da masu zargin cewa ita gwamnati ba wai wani laifi suka yi ba, ita dai gwamnati tana tsoron cewa in suna waje take-takensu a harkar siyasa za ta hana gwamnati samun nasara, shi ne dalilin da ya sa aka kama su, ba wai cewa sun aikata wani laifi ba ne?
To lalle a yanzu haka waɗansu 'yan siyasa da 'yan ƙungiyoyin fararen hula suna ganin kamar tsoro ne da fargaba ke da ma'aikatan na yanzu, saboda haka suke kama 'yan adawa musamman ma na lumana suke rufewa. Amma ni ana watsin kaye cewa kama su baya da alaka da wani tsoro, saboda shi fa shugaban ƙasar nan mai ci a yanzu a gaskiya fi sabilillahi duk wani mai fashin baki ba zai yi masa lafazin jin tsoro ba dangane da abubuwan da yake yi a yanzu.
To in haka ne da gaske sun yi wani laifi ne, me zai hana hukuma zuwa yanzu tunda aka kama su ake daure su, me zai hana hukuma gabatar da su gaban kotu a ce ga laifi da suka yi ga abin da ake tuma su akai, amma shiru da aka yi ba a gabatar da su gaban kotu ba yana nuna alama wasu na ganin cewa wannan alama ce ta cewa dai bai ta da kullin siyasa ne saboda dai a bata siyasa su.
Yawwa, to a al'amuran yanda kotu take ayyukanta a kasar nan tamu, lalle mutane da dama suna tsokaci akan ya kamata ma'aikatun shari'a na ƙasa su gyara zamansu, su kama jikinsu, su dinga yi wa 'yan ƙasa adalci. Wannan furuci mun sha jin shi ba so ɗaya ba, ba so biyu ba. Amma game da su waɗannan mutanen jigogin siyasa modern FA Lumana, na su lamarin daban yake da irin laifukan da sauran 'yan ƙasa ke aiwatarwa na da ake iya tuhumar su da shi akan wato al'amura na siyasa. Na su lamarin ya saba, ya zarta ma zance nesa ba kusa ba irin abubuwan da aka saba gani. Saboda haka ne nake tsammanin kotun ma tana nan tana so wato a ida waɗansu bincike na musamman da aka fara a tantance da gaskiyar lamarin sannan a yi musu shari'a. Wannan kuma abu ne wanda yake ɗaukar lokaci.
To Haji Masaudu, in haka ne, in dai ba a gama bincike ba, ba a iya barinsu, ba a iya bada belinsu ganin cewa ana dab da zaɓe, wannan koda da laifi da suka yi tunda dai ba a gabatar da su da kotu ba kuma bincike ake, me zai sa binciken ba za a sako su ba, ba za a bada belinsu ba?
Wato wannan kuma wani wato wata dama ce wadda kotu kadai ke da ita. Idan kotu yau ta yi niyya ta sake su, sai ta kirayo su ma ta saurare su irin wannan ta sake su, in sakin za su yi kuma in daure su za ta yi jindannin su kuma ta daure su.
To amma ai ba
ga hakan din ba ta samu ba.
Yawwa, masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiya yau na makon nan, sai kuma makon gobe da ikon Allah mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin su Lemu Mune Barma da mai fashin baki Masaudu Ibrahim da kuma Kiba Hero Diodone wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To bangarorin da ke gwabzawa da juna a kasar Libya sun amince su kafa gwamnatin haɗaka da zumar kawo ƙarshen faɗa da ruɗamun da suka dabaibaye ƙasar tun bayan hanɓare shugaba mai tasiri Muammar Gaddafi a shekara ta 2011. Wata ƙungiyar 'yan riƙon riƙau a Amurka jiya Talata ta zama ta farko da ta kai ƙara don daƙile shirin shugaban Amurka Barack Obama na yin gaban kai wajen bayar da umarni na tsananta bincike kan duk mai son sayan bindiga. Ƙungiyar tabbatar da 'yanci ko Freedom Watch, wadda akasari kan ƙalubalanci matakan da duk wani shugaba ɗan dimokrat ya ɗauka, ta ce Obama bai da ikon faɗaɗa bincike da ya kamata gwamnati ta yi ba tare da amincewar majalisar tarayya kan wannan batu mai da ake takaddama a kai ba. Jiya Talata, kotun kolin Amurka ta ba da sanarwar cewa za ta saurari ƙarar ƙalubalantar shirin shugaba Obama na kare baƙin haure sama da miliyan 4 waɗanda ke shirin wato ake shirin ta sakeyarsu.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi. Kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga Alhaji Ahmadu Yamusa da danginsa duka a garin Numan jihar Adamawa a Najeriya bisa rasuwar ƙaninsu Shu'aibu Yamusa wanda Allah ya yi wa wa'adi a ƙarshen mako. Allah ji ƙansa da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.